واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 24 صفر هجرانا لشكرة دبودة داري قدودة 30 دايا ليدي لتقص دوتا ديو شكرة تدبو جيدة غوغا منكر انتا حديثي نهدو حديثي نهدو نلتاف الأربعون النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يتي منظر الله يا بام الأباد وهو الصادق المصدوق شيك منظر الله متنين فتنقس إيا فتنقس كتاوى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النبي صلى الله عليه وسلم يتي كو ونتينكو أنا هذا حديثا سأجكم ما هي فيسا سواء كانت 40 ينا حديثا تمني ثم يكون على قتم مثل ذلك سنة يزمى ودنجني kwatan kwacin haka wato kwanaki 40 sun ma ya kunu mabbatan misla zalika sannan ya kasance tsokan nama kwatan kwacin haka sun ma yursalu ilaihi almalaku sannan a aiko masa mala'ika fayanfukhu fihi ruha mala'ika ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin ana umurtansa da kalmomi guda hudu بكتب رزقه لتاه أرزقنسا وعجله دا أجلنسا وعمله دا أيكن دا زي أدونيا وشكي أو صعيد متمن بنزاني زي كسن شيء أدونيا فوقو متمن كيركي فوالله الذي لا إله غيره إن أرنتوا دوان دباب أبين بوتا فاتشي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة akan samu ɗayanku yayi aiki irin na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u babu abin da ya rage tsakaninsa da ita face zira'i fa yasbiqu alayhi alkitabu littafin da aka rubuta ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai yayi aiki irin na 'yan wuta fa yadkhuluha ya shige ta fa inna ahadakum kuma akan samu ɗayanku la ya'malu bi amali ahli an-nar wanda zai yi aiki irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un har dai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da ita face zira'i guda fa yasbiqu alayhi alkitab littafin da aka rubuta masa ya riga shi wato ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya yi aiki irin na 'yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta rawahu al-bukhari wa muslim. Mun yi bayanin fa’idoji guda hudu waɗanda ake samu a ƙarƙashin wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud. Nufinmu shi ne mu gabatar da fa’idoji kamar goma kacal, duk da shike fa’idojin suna da yawa. Fa’ida ta biyar, wannan hadisin shi yake nuna mana rashin kyau na zubar da ciki. Wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin hujjojin malaman fiqh, kuma malaman nan ba sashi guda ba. Ijma'ul fuqaha'u ala hurmati qatlil janin, ittifaqan malaman fiqhu kaf sun ce haramun ne a zubda ciki idan ya kai ba'da nafhi ruh an riga an busa majinjiri rai haramun ne yaushe ne ake busa majinjiri rai dubi hadisin abdullahi dan mas'ud da kyau 40 na farko yana sura 8 40 ta biyu yana gudan jini 40 na uku yana tsokan nama thumma yursalu ilayhi almalaku 40 sau uku kwanaki nawa ne magana ta kare ba'da mururi 120 yawman mundu bidayati alhamli daga farkon lokacin da aka dauki ciki idan aka samu kwana 120 fala yajuzu qatluhu bihalin haramun ne a zubda wannan ciki a kowane hali sai dai hali guda idan kana istimrarul hamli yuaddi ila wafati al-ummi idan an kyale cikin uwar za ta mutu ta samu wata larura wanda ya zama dole a cikin a cire wannan jinjiri wannan ita ce sura kadai da aka halatta a zubda ciki bayan jinjiri ya samu kwanaki 120 shi ma dalilin da yasa aka halatta an halatta ne saboda larura ad-daruratu tudihu al-mahzurat malamai suna cewa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibu tilas sai an cire jinjirin kafin a kubutar da rayuwar ita wannan mata to tunda ya zama wajibi a cire wannan jinjiri an shiga hali na larura wannan magana tana cikin alqawaninul fiqhiyya mujallal na biyu shafi na 70 da zaran an ce maka ciki ya riga ya kai kwana 120 ittifaqan haramun ne a zubda shi malamai suna cewa wa idza qabida rahimu almaniyya idan dai aka tabbata mahaifa ta karbi maniyyi don ba kowane maniyyi ne yake shiga mahaifar mace ba sai maniyyin da mahaifan ta karba wanda Allah ya yi nufin zai yi halitta da shi to idan mahaifa ta karbi maniyyi haila tana daukewa lokacin da aka tabbata mahaifa ta karbi maniyyi lam yajuz at-ta'arridu lahu haramun ne a yi ta'adi ma wannan maniyyi din haramun ne bi ma'ana zubar da ciki haramun ne mataki na farko ba daidai ba ne a zubda cikin da maniyyi wato wannan maniyyi ya riga ya shiga mahaifa wa ashaddu min zalika idza tukhallika idan an fara halittarsa lokacin da ya fita daga siffa na maniyyi ya wuce kwanaki 40 kenan ya shiga sura na gudan jini yadda manzon Allah ya siffanta to idan ya tsara kwana 40 hanin da aka yi na zubar da shi fa yana ƙara tsananta domin fa Allah ya fara aikinsa akan wannan maniyyi ba daidai bane wani dan adam ya masa ta'adi wa ashaddu min zalika sannan kuma hali yana dada muni idza nufiqa fihi ruhu ya ketara ya shiga kwanaki 40 na uku lokacin da Allah ke mai da shi tsokan nama babu kyau a yi ta'adi ma wannan maniyyi inda al'amari yake tsananta shine idan aka riga aka busa masa rai wato tsakanin tazara na farko zuwa ƙarshe din nan daga lokacin da maniyyi ya shiga mahaifa zuwa lokacin da yake ƙetare matakai uku din nan nan ne aka samu sabani tsakanin malamai wani wanda duke iya bada fatawa na cewa babu laifi to maganarsa duka bata wuce tsakanin mataki na farko zuwa na uku babu wani malami da ya halatta a yi ta'adi ma ciki a bayan ya kai kwana 120 babu wannan malamin ka duba alqawaninul fiqhiyya yadda na faɗa mujallal na biyu shafi na 70 matukar maniyyi ya samu kwanaki 120 a ciki idan aka zubar da wannan ciki fa innahu qatlu nafsin ijma'an da kaso da kaki kai kisan rai ka duba hashiyatu dasuqi mujallal nabi shafi na 266 yayi magana mai tsawo har zuwa shafi na 267 لا يجوز إخراج المني المتكون متكون في الرحم بعدين بني أصبت مني دا يرجع يتنزع للتساء بمعنى يا سامو فانكي أتكيم مهيفا ولو قبل الأربعين يوما خدا بيكي فانكي أربعين با خدا بيكي با وإذا نصفت فيه الروح إذن كوا أنكي قبوسا موانم مني ري حرما تو حرام ني إجماعا إن أكتي إجماعا فهم ترما لمي تازو ديا باب ساباني حاشية الدسوكي لتاهيني نما صبر الإمام مالي الله يجيك إن شاء haka kuma nihayatul muhtaj wani littafi mujallal na 8 shafi na 442 malamin ya kawo sabanin fahimtar da aka samu tsakanin malamai game da hukuncin zubar da ciki ba'da an zakara ikhtilaf al ulama fi hukm al ijhab qabla nafi al ruh fil janin malamai fahimtar su ta zo daban-daban a game da hukuncin zubar da ciki kafin a kai ga busa rai ala yace wa yuqad yuqa ana iya cewa amma halatu nafsi ruh fama ba'dahu ila alwab'i fala shakka fi tahrim daga lokacin da maniyyi ya samu kwanaki 120 a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa wannan babu sabani akan sa cewa haramun ne a zubda wannan ciki wa amma qablahu inda sabanin yake shine kafin wato maniyyi ya kai kwanaki 120 a cikin mahaifa yace fala yuqa innahu khilaful aula babu wani malami da yace halal duka dai an ce haramun ne amma akwai wadanda suke ganin babu laifi idan an samu dalili mai karfi bal muhtamilun litanzihi wat tahrim wa yaqa wat tahrim fi ma qaruba min zamanin nafi haramcin yana dada karfi idan har wannan maniyyi kwanakin da ya samu a cikin mahaifa ya kusanci 120 ko da bai kai ba yace na'am law kanatin nutfa min dinan faqad yatakawwal jawab akwai wadanda suke ganin babu laifi a zubda ciki in nazina ne abinda zaka yi la'akari da shi shine an yi wa Allah ta'adi Allah tabaraka wa ta'ala yana halitta sai aka yi masa ta'adi ciki da nazina da mana halal dukkan su haramun ne a zubda su amma akwai waɗanda suke ganin babu laifi bisa la'akari da irin illar da za ta biyo baya to waɗanda ke ganin babu laifi din su ma suna ta'wili ne karkashin kwanaki daya a kwana daya zuwa kwanaki 120 din nan kada dai ya kai falau turikat hatta nufika biha nan ma malamin yace da za a bar cikin zina har ya kai kwana 120 fala shakka fi tahrim babu shakka haramun da ya zubar da shi babu shakka wannan hukunci na zubda ciki baki ɗaya malamai sun dogara ne akan wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud Allah shi kara masa yarda fa'ida ta shida wannan hadisin yana gwada mana hukuncin kafara tunda an ce in an zubda ciki an yi kisan rai kaga kafara ta shigo wani babi ya shigo na musamman fala tajibu illa idza kana al-janin qad nufikha fihi ar-ruh ba a cewa za a yi kafara dan an zubda ciki sai fa idan wannan cikin ya samu kwanaki 120 ba kuma kafara kadai ba dole sai an gama da diyya min diyya da kafara suna tafiya ne kafada da kafada da kafara da diyya suna kan mutumin da ya zubda ciki kafin bayan wannan ciki ya samu kwanaki 120 wa yakunu dalika ba'da tamami 120 yawman min bidayatil hamli daga daukan ciki zuwa lokacin da ciki ya samu kwanaki 120 idan aka zubda shi to dole sai an yi kafara domin an kashe rai wa amma diyya ita kuwa diyya tana wajaba ne raƙumi 100 idan wannan ɗa ka'idar sa shine an samu har an kai ga barin sa kuma an ga halittar sa an ga masuran ta komi idza nazala al-janin ba'da 6 ashhurin min al-haml ciki ya samu wata 6 aka zubda shi babu shakka sai an bada diya rakumi 100 din da namiji wa 50 da'iran lil-unsa in mace ce kuma rakumi 50 matukar ciki ya samu wata 6 to dole sai an bada diya idan aka zubda shi to akwai wadanda suke ganin yana da kyau a bambanta shi da bari kafin ya samu hukuncin diya na mutum kamili dani akwai bambanci tsakanin diyan dan bari da diya na mutum kammalalle shi yasa wasu malamai ke cewa in dai cikin ya samu watanni 6 aka yi ta'adin wannan ciki bai fito a mace ba aka ya fito da rai wa asha hayatan mustaqirra kuma mata bi sababil hadis har ya samu dan rayuwa kafin nan ya mutu to a wannan lokaci ba a cewa an zubda ciki an kashe rai wa takunu diyatu gurra ana cewa za a bada diya na bari idan cikin bai kai haka ba misali ba a kai ga haihuwarsa ba lakinnahu ba'da taqliq an gama halittarsa kenan ya samu kwanaki 120 kafin a zubda shi galibi yana farawa ne ba'da 90 yawman min bidayatil haml daga ranar da maniyyi ya shiga mahaifa zuwa lokacin da aka samu kwanaki 90 lokacin Allah ke gama suranta halittar mutum tsakanin 90 zuwa 120 lokacin Allah ke kammala abin da ya rage a busa mu wannan jinjiri rai to tsakanin kwanaki 90 zuwa 120 idan aka zubda ciki to nan diyya din diyya ce ta bari diyyar bari kuwa yadda yazo a hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira wasu mata suka yi fada iktatalat imra'atani min Huzayl mata biyu suka yi fada a zamanin Annabi Muhammad qaramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin mace daya ta dauki dutse ta jefi daya da wannan dutsen waccan da aka jefa kuma tana da juna biyu fa qatalatha wa ma fi batniha matan sai ta fadi ta mutu jinjirin cikin nata shi ma ya mutu faqtasamu ila an-nabi aka kawo rigimar gaban manzon Allah faqada an-nabi yata janiniha qurratan abdun awwalida manzon Allah yace to hukuncin dan da ke cikin wannan mata da aka kashe diyarsa shine za a bada gurra gurra ita ce kimar bawa ko baiwa wannan ita ce diyya na jinjiri kenan ana kimanta shi ne ba'da takhliq bayan an gama suranta halittar jinjiri a cikin mahaifa ya samu kwanaki 120 sai aka zubar da wannan ciki ka'ida ne sai an bada diyya diyyan nan daidai ne yake da kudin bawa a duba al-mughni littafin ibn qudama mujallad na 8 shafi na 327 yayi bayani akan haka da sauran malamai yana cewa wa idza sharibatil hamilu dawa'an da a ce mai ciki za ta sha wani magani fa alqat bihi janinaha da gangan ta sha wannan magani yayi zama dalilin zubar da cikinta fa alaiha gurra ita matan sai ta biya diya kaga dai cikinta ne ita kanta sai ta biya diya me ce ce diya manzon Allah yake daidai da kimar kudin bawa sannan wannan diya ba ta rishu min ha shay'an ba za ta yi gadon shi ba diyan za a raba shi ne akan magadan wannan jinjiri banda uwa domin ita ce ta yi dalilin kisansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka'ida innal qatila la yarithu al-maqtul wanda duk yayi kisa baya gadon wanda ya kashe idan mutum yayi kisa ba zai yi gadon wanda ya kashe ba don haka in tunda ita ne ta kashe danta to ba za ta yi gadon wannan dukiyar ba kuma dole sai ta bada wannan diyya ta tiqu raqaba laysa fi hadhihi al-jumla ikhtilafun bayna ahli al-ilm na'lamuhu ibn qudama yace wannan maganar babu sabani a tsakanin malaman sunna akai ga uwa za ta zubda ciki da ya kai kwanaki 120 duk duniya malaman sunna kaf sun ce sai ta biya diyya babu wani malami da fahimtarsa ta saba ma haka وذلك لانها اسقطت الجنين بفعلها وجنايتها dagangan ta zubda wannan jiki falazima falazimaha damaluhu bil qurra kama law jana alayhi ghayruha. Wannan hukunci yana nan akan ta kamar da a ce wani ne ya kashe dan, kamar yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah. Wata mata ta jefi mai ciki ta kashe matan da dan cikin nata, manzon Allah ya ce to ga diyan jinjirin, in wani ne ya kashe da sai ya biya diya, in ma uwace ta kashe sai ta biya diya. Ibn Qudama ya ce wa inishtaraka jama'atun fi darbi imra'atin, ka ɗauki wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, yana gwada maka da a ce mutane za su haɗu su daki mace guda, fa alqat janinan sai ta yi bari, fadiyatuhu aw alqurra alaihim bil qisas, wannan diya tana nan wajibi ne dukkan su za su biya. Ya za su biya? Za a kasa, za a kasa wannan diya din, kowane mutum ɗaya daga cikinsu ya bada nashi kaso a haɗa ya zama daidai al-gurra yadda manzon Allah ya faɗa, kimar bawa ko baiwa, wannan ita ce diya. Sai ya ce sannan hukunci na biyu, wa ala kulli wahidin minhum kafara, kowane ɗaya cikin mutanen nan sai ya yi kafara azumi kwanaki 60. Kaga diya za su yi karo-karo ne su bada, amma ita kafara ba a raba ta. Idan mutum goma suka kashe mutum ɗaya, diyar da za su bayar na mutum ɗaya ne, amma kafarar da za su yi adadin mutum goma kowa sai ya yi azumi kwana 60. Da ita kafara ba a karkasa ta wani, bai ɗauke ma wani. Kama idan qatala jama'atu rajulan wahidan, hukuncin guda ne. Da yawa mutane sukan yi tambaya, mutum yana tuka mota ya ruga a guje ya je ya faɗi, mutum goma suka mutu, wai kafara nawa zai yi? Wallahi ina mamaki har ana samun malamai da suke cewa zai yi kafara ɗaya. Subhanallah, ka kashe rai goma ka yi kafara ɗaya? Subhanallah. Kuma wannan magana, magana ta kafara, annabi bai batta ga Allah, bai batta ga annabi Muhammad ba. Allah da kansa ya bayani ta a cikin Al-Qur'ani. Ta ina ka samu hujjan kwaskwarima ga maganar Allah da za ka ce wai mutum ya yi kafaran mutum ɗaya alhali ya kashe goma? Ba zai yiwu ba. Da za ka yi dalilin mutuwar mutum ɗari sai ka yi kafara na mutum ɗari, wannan ita ce ka'idar Allah kuma ita ce sunnar manzon Allah. Ka duba fatawar Lajnatud Da'ima mujallad na 21 shafi na 339. Kuma abin mamaki, akwai waɗanda suke cewa wai za a ciyar, ya yi dalilin mutuwar wani, yake ganin shi ba zai iya kafaran nan ba, ba zai iya azumin kwanaki 60 a jere ba. Sai wani malami ya ce masa ka je ka yi lissafin abincin mutum 60 ka bayar. To ina ya samu wannan kiyasi? Babu. Inda duk ake maganar kafara ana canza abinci ya koma madadin azumi banda kisa. Allah bai ba da zaɓi ba. In dai ka yi dalilin mutuwar mutum, kila sai ka yi azumi kwana 60. To idan ba ka iyawa don rashin lafiya fa, malamai suka ce ana bin ka bashi har ka mutu, kuma wani ba zai maka ba sai ka yi, saboda haƙƙi ne mai girma a wajen Allah. Duba fatawar Lajnatud Da'ima mujallad na 21 shafi na 272. Ibn Qudama ya ce fadiyatuhum alaihim bil qisas, za a karkasa diyan nan a kansu, wa ala kulli wahidin fi kulli janinin kafara, sannan kuma kowa zai yi kafara, da za su haɗa kai su yi dalilin wato zubar da ciki, to kowa kafara tana kansa, diya ɗaya ce a kansu. Allah ya sa mu gane. Don haka akwai diya a kan mutumin da ya zub da ciki, sannan kuma akwai kafara. Diyan nan tana daidai da kimar kudin bawa ko baiwa. Malamai sun kimanta, in ka duba Al-Mughni mujallad na 8 shafi na 326, suna cewa diya ta al-ghurra nisfu ushri diya, rabin kashi ɗaya cikin goma na diyar mutum. Diyar mutum shine raƙumi 100. Raƙumi 100 din nan ka kasa shi gida goma, sannan ka ɗauki kashi guda ka raba biyu, raƙumi nawa za a samu? Raƙumi 5, wa hiya khamsun min al-ibil, wanda ya zubta ciki zai biya kudin rakumi biyar shine adadin diyarsa. Wannan ita ce fatawa ta Sayyiduna Umar, yayi aiki da wannan hukunci sahabban Annabi Muhammad da dama. Kuma wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i wa ashabur ra'ay. Ake tambaya ga al-ladnatu da'ima, matar da ta zubda cikinta da gangan, wa qad balaga arba'ata ashhurin, ya kai wata hudu wannan ciki ta sa aka zubda shi, fa ma za taf'al wa ma hiya kafaratuha, me za ta yi kuma meye kafaranta? Ka duba fatawar ladina mujallal 21 shafin 255. Aka bata amsa, yajibu alal mar'ati allati ta'ammadat qatlal janini at-taubatu ila Allah wal istighfar, wajibi na farko da ke kan matan da ta zubda cikinta shine ta tuba ga Allah kuma ta nemi gafaransa. Asallahu an yaghfira laha, akwai fatan Allah ya gafarta mata, tunda babu zunubin da Allah bai gafarta ma bawa. Wajibi ne dai ta tuba. Sannan abu na biyu, wa alaiha diyyatu, wajibi ne ta biya diya, wa hiya burratu abdin aw ama, qimatuha ushuru diyatil ummi khamsun min al ibn, bayan ta nemi gafaran Allah sannan kuma dole sai ta biya diya raqumi biyar. Raqumi biyar suke misalin sa da kudin Saudiya, suke cewa 5000 riyal, riyal 5000 kenan, kowane raqumi yana daidai da riyal 1000. Riyal 5000 ka canza shi yadda aka canza kuɗi tafiya aikin Hajji Bara, naira 30 ko naira 40, 5540 nawa ne? Riyal 5000 sau 40 shine diyyar mutumin da ya zubda ciki. Aka sake tambaya, yana cikin fatawar lajnatu da'ima mujallal na 21 shafi na 316. Idza kana isqatu al-janin al-madhkur ba'da tamami 4 ashhur wajaba fi isqatihi burratu 'abdin aw ama wal kafara wa hiya itqu raqaba mu'mina fa in lam tastati fa innaha tasumu shahrayn mutatabi'ayn, bayan cewa za ta bada diyya kuma sai ta yi azumin wata biyu a jere. Kaga akwai buƙatar a nemi gafaran Allah, sannan wajibi ne a biya diyya, kuma tila sai an yi kafara. Subhanallah. Hakanan Muhammad ibn Salih al-Uthaymin fatawadda ibada, yana cewa man shariba dawa'an amdan li isqati janini, wacce ta sha magani da gangan saboda ta zubda cikinta, li salatati ashhurin, cikin da ya kai wata uku, sai ya ce laisa alaiha diyatun wala kafara, tunda dai wata uku ne babu diya a kanta kuma babu kafara, kwanaki 90 kenan. Li'annahu lam tunfaq fihi ruhu, saboda ba a kai ga busa ma jinjirin rai ba. Wa amma in atamma 4 ashhurin, amma in ya cika wata hudu, fa amilatu amdan, da gangan ta zubda ciki, fa alaiha diyatu wal kafara, sai ta biya diya kuma sai ta yi kafara. Siyamu shahrayn mutatabi'ayn, azumin wata biyu a jere. Wa man lam yastati siyam, wanda ba zai iya azumin ba fa, alaysa alayhi iqamu, babu wata ciyarwa da zai yi, ana jin sa bashi. Duk lokacin da Allah ya bashi hali, idan Allah ya bashi hali sai ya yi wannan azumi. Aka sake tambaya, yana cikin fatawar lajina mujallal 21 shafi na 339. Idza kana al-waqi'u anna al-hamla fi ash-shahri ar-rabi' wa lam yakmul 4 ashhurin fa innahu la kafarata alayhi fi saqati hadha al-janin, babu kafara saboda an zubda cikin da bai kai wata hudu ba. Wa ala dhalika fala yusamma wa la yughassal wa la yusalla alayhi, ba amma wannan jinjiri suna, ba za a masa wanka ba, ba za a mai sallah ba, kamar yadda bayani ya gabata. Sannan kuma babu kafara, amma dai an taka dokan Allah tabaraka wa ta'ala, haramun ne zubar da ciki ala kulli hali. Inda yake da muni, lokacin da hukunce suke hawansa shine idan jinjirin ya kai kwanaki 120. daga kwanaki 90 zuwa 120 nan ne hadari yake hawa a cikin matalibu ulil nuha mujallal na 6 shafi na 50 nan akai magana akan matar da za ta je wajen likita likitan ya zubda wannan ciki izat kama amirun bil ithab kal ummi wa mubashirun lahu ka tabib ta samu ciki ta je gun likita tace a zubda wannan ciki mutum biyu sun yi tarayya wajen aikin banza wala shakka annahuma sharikani fi ithmi hadhihi al jarima dukkansu suna da zunubi babu shakka dukkansu suna da zunubin zubar da wannan ciki sai dai inda magana take idan jinjirin ya kai kwana 120 waye diyya take kansa kuma waye kafara take kansa nan ne malamai fahimta su ta saba wa sawabu annahu ala al mubashir malamai sun ce wanda yayi kokarin zubarwan shine wanda diyya take kansa da kafara shine likita uwar babu laifi a kanta duk da haka za ta nemi gafaran Allah saboda ta kulla mummunan niyya idan kuwa mutum yayi mummunan niyya har yayi azama akan niyyarsa Allah yana kama shi da laifin wannan niyya a ranar tashin kiyama amma batun diyya da kafara hukunci ne dake kan likitan da yayi kokarin zubar da wannan ciki li'annahu huwa alqatilu haqiqatan domin shine wanda ya kisa na haqiqa wannan fahimta ko ita ce wacce ibnu salih al-utsaimin ya zaba yake cewa idan mace da likita suka hada kai suka zubda ciki shin likitan nan ne diyya da kafara suke kansa ko uwar akwai malaman da suke cewa dukkansu za su yi kafara sannan kuma za su raba diyya to amma hakika in ka dubi al'amarin da kyau zaka gane wanda yayi ta'adin shine likitan na'am ita ce ta kawo matsala amma dai shi yayi mubashara wato akuwal mubashir shine wanda ya cutanyi wannan aiki saboda haka shine wanda diyya da kafara suke kansa matsala ta bakwai fa'ida ta bakwai da muke samu game da wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud shine hukuncin jinin da ya fito wa mace a lokacin da ta yi bari kar ku manta jini yana samun hukunce-hukunce a kan mace idan ta samu ciki lokacin da mace ta samu ciki sai ta yi barin wannan ciki babu mamaki ba ita ta yi dalilin zubewan cikin ba wani dalili ya sa wannan ciki ya zube to ina hukuncin jinin nan da take yi shin jinin da take yi jinin biki ne kaga kenan fa alal mar'ati tarku salati wa siyam haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi wa yahrumu ala zawjiha an yujami'aha sannan haramun ne mijin yayi jima'i da ita saboda haramun ne ga namiji ya tara da mace da take cinin haila ko na biki to idan mace ta yi barin ciki ina hukuncin wannan jini malamai sun yi amfani da hadisin Abdullah ibn Mas'ud suke bayanin hukuncin jinin da ya fito wa mace da ta yi bari bi ma'ana cikin nata bai kai lokacin haihuwa ba da a ce ya kai lokacin haihuwa idan ta haifi wannan jinjiri jinin da yake fita mata shi ake cewa jinin biki ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai yi jima'i da ita ba sai lokacin da ya dauke ko kuma aka samu kwanaki 40 daga haihuwa fahimta mafi inganci to idan ya kasance cikin nan bai kai kwanaki 120 ba hukuncin da ke kan wannan jini daban ne idan ya kai kwanaki 120 Allah ya riga ya busa masa rai saboda haka bari da kai sunansa haihuwa jinin nan da ke fita jikinta jinin biki ne waddamu yu'tabaru nifasan idha asqatat almar'a janinan qad tabayyana fihi khalqul insan ya kasance mace ta yi bari jinjirin da ta yi barinsa din nan gashi nan an gama suran ta halittarsa a wannan lokaci jinin da ke fita mata ba wani jini bane illa na biki Ibn Usaymin yake cewa a cikin fatawal mar'atil muslima mujallal na farko shafi na 304 zuwa da 5 qala ahlul ilmi malamai sun ce in kharaja wa qad tabayyana fihi khalqu insani idan tayi bari abinda ta barar ya zamanto yana da cikakken sura irin ta dan adam fa inna damaha ba'da khurujihi yu'addu nifatan wannan jini dake fita mata malamai suna cewa jinin bigi tunda dai Allah ya gama halittar jinjirin kafin ayi barin sa tatruku fihi salata don haka zata daina sallah wa sawma da azumi wa yatajannabuha zawjuha mijinta zai kaurace mata hatta tafura sai tayi tsarki wa in kharaja wa huwa ghayru mukhallaq idan tayi barin jinjiri cikin da tayi barin sa ko ba a gama suran ta halittar sa ba tayi barin jini ne kawai ko tayi barin wata halitta ta daban da yadda ba za a ce halittar dan adam bace ba a gama halittar wannan jinjirin ba kenan fa innahu la yu'tabaru damu nifasin don haka wannan jini ba a cewa jinin biki bal huwa damu fasadin jini ne wato mara kyau kamar dai na ciwo kawai la yamna'uha min as-salati wala min as-siyami wala min ghayriha tayi bari da safe jini bai dauke ba sai ta sanya fat ay alwala ta yi sallah wannan jini dake fita jikinta ba jinin biki bane don haka bai hana ta sallah bai hana ta azumi duk da yake dama can tana da juna biyu ta samu bari ka'idar ita ce idan an kai ga suran ta halittar dan adam a cikin mahaifanta kafin ta yi barin sa wannan jini dake fita mata a al'auranta jini ne na biki idan ba a kai ga halittar wannan da ba to jinin ba na biki bane qala ahlul ilmi wa aqallu zamanin yatabayyanu fihi taqsit wahidun wa 80 yawma mafi karancin kwanaki da ake fara suran ta halittar dan adam kwana 81 ne shi yasa malamai suka dauka daga kwanaki 81 idan mace tayi bari ba sai ya kai ma kwanaki 120 ba akwai bambanci tsakanin hukuncin jinin diki da kuma hukunci na diya da kuma kafara game da barin da aka yi Allah ya samu gani idan aka samu kwanaki 81 kafin mace tayi bari wannan jini da ke fita mata malamai suna cewa jini ne na biki idan ya wuce haka in bai wuce ba ba jinin biki ba ne fa'ida ta 8 da hadisin nan yake karantar da mu inna minal mala'ikati man huwa muwakkalun bin nafsi fil ajanna wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud yana nuna mana cewa daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya bashi aiki aikinsa shine ya tafi cikin mahaifar mace ya busa majinjiri rai hadisin annabi Muhammad ya nuna haka wa huma abidun yu'maruna wa yunhauna hadisin yana gwada mana cewa mala'iku bayin Allah ne ana umurtar su ana hana su ba ka aikata wani abu sai abinda aka umurce su shi yasa annabi ya ce wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat ana umurtar mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu bi arba'i kalimatin wa yu'maru ana umurtar sa ya rubuta ashe ba da kansa yake ji ba sai dai umarni da ake bashi ne yake dauka walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun mala'iku ba su taurin kai ga Allah Allah madaukaki yace ka suranta halittar namiji ya suranta halitta na mace da gangan Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul anbiya aya ta 19 ya gaya mana haka bayyowa ina ake samun taurin kai sai an dawo duniya wajen dan adam banda mala'ika suratul nahl aya ta 49 walillahi yasjudu man fis sama ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya ce duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala min dabbatin kowace dabba wal mala'ika hadda mala'iku wa hum la yastakbiruna ba su girman kai yakhafuna rabbahum suna tsananin tsoron Allah mahaliccinsu min fawqihim wanda ke saman su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna yin abin da Allah ya umarce su suna da tsananin tsoron Allah ba sa ƙari ba sa rage wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat rubuta kalmomi guda hudu to ba zai ƙara ba kuma ba zai rage ba يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Don haka mala'iku suna daukan umarni na Allah madaukaki su rubuta abinda Allah ya umarce su su rubuta. Falau qala qa'ilun, mai tambaya yana iya cewa bi ayyi harfin yaktubun, da wani yare suke rubutun? Kasan akwai yanki ni bibi, sai mala'ika ya shiga mahaifa yana rubuta abinda Allah ke bashi umarni. Wani yare ne? Al yaktubuna bil lughati al arabiyya am al hausa? Da Hausa suke rubutu, in Bahaushe ne a rubuta da Larabci, in jinjirin ubansa Balarabe ne? Malamai sun ce as-su'alu an hadha bid'a, kama yi tambaya wani harshe ake rubutun nan bid'a ne. Me yasa aka ce bid'a? Saboda ba a taɓa samun sahabbai sun yi ba. Alaina an nu'mina bi annahum yaktubun, amma bi ayyi lugatin fala naqulu shay'an. Wajibi ne mu yi imani mala'iku suna rubuta abinda Allah ya musu umarni a cikin mahaifa. Wani harshe? Ya siffar takaddan, wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani. Duk da shike an samu nassosi da dama waɗanda suke gwada cewa ana rubutun a goshin jinjiri, ana rubutun a warkan takadda, yadda hadisai suka inganta. Mafi dacewa shi ne ka bar iliminsa ga Allah, tunda Allah bai sanar da mu ba. Da Allah yana son mu sani, da ya gaya mana. Fa'ida ta tara, wajibi ne mu yi imani da kaddara. Ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wa yu'maru bi katbi arba'i kalimatin, za a yi umarni ga mala'ikan ya rubuta kalmomi guda hudu. Bi katbi rizqihi, littafin arzikin wannan jinjiri. Za a ba wa mala'ikan nan umarni ya rubuta yaya arzikinsa zai kasance, wani irin dukiya zai samu, zai rubuta. Wa ajali, shekarun da aka ɗiba masa a duniya, zai rubuta. Wa amali, aikin da zai yi, zai rubuta. Wa shaqiyyun aw sa'idun, wa kullu shay'in maktubun wa mafrugun minhu, duk wani abu da zai samu ɗan adam an riga an rubuta kuma an gama. Wajibi ne kuma kai ka yi imani. Imani da hukuncin Allah da kuma kaddara, ya tabammanu arba'a maratiba, yana da martaba kamar guda hudu. Wajibi ne ka yadda da waɗannan martabobi guda hudu gaba ɗayansu. Da farko al-ilmu, ka yadda da cewa Allah yana da ilimi akan abin da ke halitta. Ala ya'lamu man khalaqa, bari ya faɗa mana a suratul insan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Ku ɗan adam ba ku son wani abu ya auku sai abinda Allah ya yi nufin zai auku. Duk inda ka kai ga son abu in Allah bai yi nufinsa ba, ba za ka same shi ba. Inna Allah kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani mai hikima. Imani da kaddara bai cika sai ka yadda da cewa Allah masani ne akan komai. Sannan na biyu al-kitaba, wajibi ne ka yadda cewa an rubuta duk abin da aka yi nufin halitta, an yi rubutunsa a cikin Allahul Mahfuz, yanda ya zo a cikin suratul Hadid aya ta 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Babu wata musiba da za ta samu wani a nan duniya an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allah yasir, wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ga hadisin manzon Allah dake sahihu Muslim, hadisi na 2653, inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 alf sana. Allah ya qaddara qaddara duka abinda Allah ya nufi zai halicce shi sai da aka riga aka yi qaddaran da shekara 50,000, sannan ma aka halicci duniya. Kaddara ta riga duniya, kaddara ta fi tsufa akan duniya da shekara 50,000, inji Annabi Muhammad. Wajibi ne ka yadda da wannan. Mataki na uku shine al-irada, ka yadda da cewa Allah yana da nufi. Bi ma'ana fala yakunu shay'un fis samawati wal ardi illa bi iradatihi, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar.
Allah ya ce komai mun halice shi ne da kaddara. Allah ya yi nufin abin kafin abin ya auku, abin bai auku haka nan ba tare da nufin Allah ba. Na hudu shi ne al-khalqu, shi kansa halittan ka jingina shi ga Allah. Kullu ma fi samawati wal ardi makhluqun lillah, duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya halicce shi. A suratul furqan aya ta 2, allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah shi samu gane. Fa'ida ta 10, wannan hadisin na Abdullah ibn Mas'ud yana kawo mana ƙarshe na dan adam. Innamal a'malu bil khawatim, za a rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun, wannan jinjirin dan aljanna ne ko kudan wuta, na kirki ne ko na banza. Wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam shike bayani abinda ake nufi da ash-shaqawa da as-sa'ada. Innamal a'malu bil khawati, ana ayyuka ne da yanda karshen dan adam ya zo. Don haka yasa Abdullah dan Mas'ud ya yi rantsuwa, fa wallahi allazi la ilaha gairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Me ake la'akari da shi? Yanda karshen dan adam yazo. Don haka ba farkon ba, karshen. Allah ka kyauta karshen mu. Hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul qadar, kitabul jihad, kitabul magazi, kitabul raqab. Ka duba sahihu Muslim, kitabul iman, hadisin Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi. Hadisi ne muttafaqun alayhi. Innamal a'malu bil khawati, manzon Allah ya ce ana aiki ne kawai da karshen dan adam, ba a la'akari da farkonsa. Duk abinda za ka yi a farko yi ta yi. Me ake dubawa? Yaya karshen ka yazo? Jama'a, akwai aiki a gabanmu. Akwai magana da Ibnu Daqiq yayi inda ke sharhin wannan hadisin, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, hadisi na hudu na al-arba'una an-nawawiyya, a cikin sharhu an-nawawi, a sharhu al-arba'ina an-nawawiyya da yayi. Yana cewa lamma kanat as-sabiqa mastura anna wal khatima zahira, abinda ya wuce ya bu ya babu wanda ya san shi, abinda ya saura a zahiri ne kowa na ganin shi. Mutum ne ya fadi ya mutu, ba ku san yaya ayyukansa na baya suke ba, amma dai kun san yanzu aikinsa na yanzu. A ina ya mutu? Gashi ya mutu a gidan giya. Da can mutumin kwarai ne, a asharan masallaci yake ko liman ne, a mai wa'azi ne, wanda duk ba ku san shi ba, ko kun sani? Da me za ku yi aiki? Da ƙarshe inda ya mutu sai ku ce fasiki, magana ta ƙare. To a nan duniya kenan, kuma bare wajen Allah. Dan adam ya yi aiki da ƙarshen ka bai dubi farko ba, saboda farkon ka mastura. As-sabiqa kanat mastura anna wal khatima zahira li kulli ahad wa inqilabun nas min ash-sharr ila al-khair kaseer. In ka dauki hadisin Abdullah ibn Mas'ud ka lura da shi da kyau, zaka ga mutane akasari da wuya ka samu na kirki ya lalace, sai dai ka samu lalatacce ya gyaru. Wannan kuma rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, ce fa fi gayatin nudur, da wuya a samu mutumin kwarai ya baci, sai dai a samu mutumin banza ya shiri. Me yasa? Saboda a suratul ahqaf Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Duk wanda yace Allah shine mahaliccinsa ya kuma tsaya akan kalmar shahada, matsalar ita ce al istiqama. Ka yadda kai musulmi ne, ka tsaya ma kalmar shahada din, to idan ku ka tsaya mata, Allah yana maka albishir, fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun, babu tsoro akan waɗannan kuma ba su bakin ciki. Yadda hadisin manzon Allah ya yi bayani, haka ayar Al-Qur'ani ta nuna mana karshen dan adam ɗayan biyu ne, babu uku, ko dai na kwarai ko na banza. Imma shaqiyyun aw sa'idun, a suratu Hud aya ta 105, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznihi faminhum shaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز الله كسامنا جتنا قري فالنهاية إثنتان إما شقاء وإما سعادة فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة الله يجي هو الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن الله شيء هلكيكو جيكينكو أكوي كافري جيكينكو أكوي مؤمن سورة التغابن كداو حديث منظر الله إن صحيح البخاري صحيح مسلم حديث سيدنا علي كنا في جنازة في بقيع الغرقد وترانا منا جنائزة أي متوى أنجي مكبرتا الغرقد فأتانا رسول الله sai ga manzon Allah ya iso mana inda ake tonon kabari faqa'ada manzon Allah ya zauna faqa'adna mu ma muka zazzauna haulahu kewaye da shi wa ma'ahu mikhsaratun a hannun manzon Allah akwai wata yar sanda fa nakasa faja'ala yankutu bi mikhsaratihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama ya sunkuyar kasa an yi shiru annabi yana buga kasa da wannan sanda alamar dai mutumin da ya shiga damuwa canjimawa sayyidina ali yace kuma kala sai yace ma minkum min ahadin babu wani mutun cikin ku ma min nafsin manfusatin babu wani rai da Allah madaukaki ya busa mata halittar rai illa waqad kataballahu makanaha fa ce tuntuni Allah ya riga ya rubuta makomanta min aljannati wan nar ko dai wuta ko aljanna wa illa waqad kutiba ai riga an rubuta shaqiyatan aw sa'ida na kwarai ce ko na banza tuntuni an gama inji annabi muhammad a makabarta ana zaune kalan nan take fa kala radi wani mutum ya ce ya rasulullah ashe dai abin tuntuni an gama afala lam kusu ala kitabina wa nadawul amal tun tambaye muke aiki mu kyale wancan littafin da malaika ya riga ya rubuta dan wuta ko dan aljanna na kwarai ko na banza kowa ya shagalin sa man kawai mu daina aiki manzon allah ya ce kul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu da'ina ku kama aiki kowannen ku za a tafi da shi ne har ya cimma abin da aka rubuta masa din nan annabi ya ce fa amma ahlus sa'ada na kwarai din fayuyassaruna li'amali ahlis sa'ada zaka ga an ba su saukin aiki na mutanen kwarai in kana neman masu sallah zaka ga su ne masu azumi su ne masu kokari duk wani aikin da ake so a samu aljanna zaka ga suna ciki fa annabi ya ce Allah ya sauke musu aikin yan aljanna domin makomar su ita ce aljanna wa amma ahlus shaqawa su kuwa mutanen banza fayuyassaruna li'amali ahlis shaqawa su ma Allah zai sauke musu aiki irin na mutanen banza shi zaka samu gidan giya shi ne wurin caca shi ne wurin masha'a kaga ya dauki siffofi na masu tafiya wuta don haka shi dan wutan akwai alamarsa alamarsa tana wajen aiki sannan annabi ya karanta ayoyin suratul layl fa amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra rawahu bukhari wa muslim al insanu la yadri ma za kutiba lahu babu dan adam da ya san me aka rubuta lokacin da yake mahaifa ولذلك امر بالسعي لتحصيل ما ينفعه don haka ake umurtan ka ka dage ga siffan mutanen banza ga na mutanen kirki ga alamar yan aljanna ga ta yan wuta tunda baka san ina zaka ba sai ka zaba ka dage Allah shi samu gane Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin sa al-Fawa'id yayi magana mai tasiri mai ma'ana yana cewa wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa kuma haka ne an riga an rubuta dan wuta an riga an rubuta dan aljanna sai ce al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi a cikin al-fawaid shafi na 161 akwai jahilai waɗanda basu san Allah ba basu san sunayensa ba basu san siffofinsa ba al-mu'tiluna li haqa'iqiha waɗanda suke kin ba ma Allah hakkokinsa yubaqibuna Allah ila khalqihi suna sanya kin Allah a zuciyar mutane wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi su yanki hanya da ake bi a samu soyayyar Allah wa tawaddudu ilaihi bi ta'atihi min haythu la ya'lamu da yawa suna haka ne a halin jahilci zaka ji malami yana ce maka tuntuni an riga an gama duk iya sallar ka in dan wuta ne kai sai ka shiga wuta. Tace to kaga malami ke fadin haka yana ganin shi ilimi ya dogara da shi bai san cewa jahilci bane. Wa nahnu nadhkuru min dhalika amsalat ma yuftaza alaiha fa minha annahum yuqarriruna fi nufusi dhu'afa anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'a. Idan ka cewa mutum ya daina wani aiki saboda tuni an riga an rubuta makomarsa ko dai wuta ko aljanna, kana hana shi bin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in tsala zamanuha wa balaga al'abdu wa atabiha bi zahirihi wa batinihi. A ce maka ai duk inda kai aiki da kyau matukar dai tuni an rubuta dan wuta ne wutar zaka shiga. Wa annal abda laysa alayhi siqatin wala amnin wal umm makruhin. A nuna maka cewa sallolin da kake yi babu tabbas azumin kama babu tabbas kana iya ibada sannan a lahira Allah ya tura ka wuta. Zahiri malamin da ya faɗi haka yana nuna cewa Allah azzalimi ne. Duk malamin da zai faɗi haka yana gwadawa mutane cewa Allah madaukaki azzalimi ne. An yi sallah, an yi azumi, an yi zakka, an yi kaza, an yi kaza, a lahira sai ya sa mutum a wuta. Wa anna tawmin at-tauhid wal musabbaha ila ash-shirk wal midma wa yuqallibu qalbahu min al-iman al-khalis ila al-kufr wa yarawna fi dhalika athar sahiha lam yafhamunha. Da yawa sukan dauko hujjoji su kafa akan haka kuma hujjojin ingantattu amma fahimtar su ce karkatacciya. Ina dalili? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa kutubullahi al-munazzala kulluha wa rusuluhu kulluhum shahida bi dhidd dhalika. Ayar al-Qur'ani tana nuna cewa Allah bai taba zalunci ba. Inna Allah la yazlimu misqala zarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah bai taba zalunci gurgudan girman kwayan zarra. Da zaka yi aikin kwarai guda daya Allah zai ta ninka maka ninkin baninki a lahira ya baka lada mai yawa. Ya za a ce Allah da ke da wannan siffa shine azalimi? Bai yiwuwa. Ashe kenan fahimtar hadisin ne ba su yi ba. Allah ba azalimi bane. Yaya za mu fahimci wannan hadisin na manzon Allah? Ka koma sahihul Bukhari da sahihul Muslim. Sahihul Bukhari hadisi na 4207, sahihul Muslim hadisi na 112, hadisin sahal. Yana bada labarin cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wani yaki wal mushrikuna fi ba'd magazihi faqatalu famala kullu qaumin ila afkarihim. An gwabza yaki, a wannan yakin Annabi ya halatta. Bayan an gwabza kowane sashi ya koma inda yayi sansani, musulmai suka dawo sansanin su. Wa fil muslimina rajulun la yad'u min al mushrikina shabatan wala fadda illa taba'aha fadarabaha bi sayfihi. Akwai wani jarumi cikin musulmai wanda ya fafata a wannan yakin abin gwaninta har hirarsa ake kai. Wanda yayi kokari duk inda kafiri ya kai ga kokari a yakin, to wannan sahabin sai ya bi shi ya kashe. Yana da kokari wajen yaki, aka zo ana hira gaban Annabi. Ya Rasulullah, ma ajza ahadun ma ajza fulan. Babu wanda ya gwabza ya gamsar a wannan kara wanda muka yi da arna irin wani. Ana jira mai Annabi zai ce, sai ya ce innahu min ahlin nar. Wannan mutum dan wuta ne. Sahabbai suka tashi, to ayyuna min ahlil janna in kana hadha min ahlin nar. To dan wannan dan wuta ne, to wai zai tafi aljanna? Ku duba abin da yayi a filin yakin nan. Amma ga abin da Annabi ya faɗa, wai dan wuta ne. To wa zai tafi aljanna cikin mu? Wallahi sahabbai suke cewa mutane da yawa sun kusa ridda saboda wannan kalmar ta manzon Allah. Mutumin ya gwabza yaki, yayi abin gwaninta, sai ga Annabi ke cewa yana cikin yan wuta. Fa qala rajulun min al-qaumi, wani daga cikin sahabbai yace, ni kuwa la'attabi'annahu, sai na bi wannan mutum duk inda ya shiga zan bi shi, tunda Annabi yace dan wuta ne, akwai sirrinsa da mu bamu sani ba. Saboda kai dan adam zahiri ka sani, baka san sirri ba. Fa idza asra'a wa abta'a, sahabin yace in yayi gudu in bi shi, in ya nade in bi shi, in yayi saidi in rage tafiya. Kuntu ma'ahu hatta kharaja, hatta juriha, aka je masa rauni a wannan yakin. Lokacin da ya koma aka koma sansani, fasta ajal al-mauta fa wada'a nisaba sayfihi bil ardi, ina leken sa a inda bukkan sa yake, ya dauki takobin sa ya kafa ta a ƙasa, tsininta ya dawo saitin zuciyarsa wa zubabuhu baina sadayhi thumma tahamala alayhi sannan sai ya fadi akan takobin sai ta huda shi fakatala nasahu ya kashe kansa babu wanda ya san dalili mutumin nan ya rugo a guje ila nabi yana zuwa ya samu annabi yace masa ya rasulullah ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne annabi yace lafiya na shaida kai manzon Allah ne Allah yace to bani labari me ya faru annabi ma san dalili ba mashi Allah madaukaki ya nuna masa gaskiyar maganar manzon Allah fa akhbarahu annabi ya bashi labari innar rajula alladhi qulta anifa min ahli an-nar ai mutumin da kace a dazu din nan dan wuta ne fa kakkatala nafsahu yanzu dai ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina bilal yace gani yace to tashi ka zaga duk inda sansanin nan yake ka gaya wa musulmai su ji da kyau yaki daban aljanna daban innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai da ya mika kansa ga Allah amma don kai yaki zuciyarka Allah da ya santa innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljanna bima yabdu lin nas wa innahu la min ahli an-nar a wannan riwaya annabi da kansa yake cewa sau da yawa kakan ga mutun yana aiki irin na ɗan aljanna sai annabi yake fima yabdu lin nas nan ne yake fassara riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud a idan mutane wannan mutun aikin sa irin na ɗan aljanna ne wa innahu la min ahli an-nar alhali a haƙiƙanin gaskiya a boye a zuciyarsa dan mutane wa ya'malu bi ahli bi amali ahli an-nar zaka ga mutun yana aiki irin na ɗan wuta fima yabdu lin nas a inda ya bayyana ga mutane wa huwa min ahli al-jannati alhali kuma dan aljanna ne kina ibnu al-qayyim ya dauko wannan hadisin na manzon Allah cewa amma man ya'malu bi amali ahli al-janna haqiqa maganar ita ce wanda kaga yana aiki irin na ɗan aljanna haqiqatan zahirin sa ya zama zuciyarsa ma haqiqatan haka take ba zai taba shiga wuta ba ba da shi ake magana ba wallahu ta'ala a'adalu wa akramu wa arhamu min an yukhzilahu fi nihayati amrihi ba zai taba yuwa zahirin ka da batinin ka su zama gaskiya sannan a ƙarshen al'amarin ka Allah ya kunyata ka ba yadda Allah ya faɗa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha masu imani Allah yana tabbatar da maganar su tun daga duniya har zuwa kiyama amma a zalimai fa Allah yana batar da basirar su lokacin mutuwa mutun yayi kokarin kalmar shahada ya kasa a zo masa tambaya cikin kabarin sa ya kasa alhali a duniya yana cikin malamai masu wa'azi Allah shi mana kariya walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin yubashshiruhum yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al mu'minin fatuba ayoyin alqur'ani suratu ibrahim suratu al-ankabut suratu yusuf suratu ala imran ya za a ce Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai zalunci bawa ashe kenan kai ne baka fahimci hadisin Abdullah ibn Mas'ud ba ibn al-qayyim al-jawziyya yace wa amma kaunu ar-rajul ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab da aka ce zaka ga mutun yana aiki irin na ɗan aljanna ba abin da ya rage masa sai zira'i guda da yawa suna fassarawa bainahu wa bainaha sai suke tsakanin shi da aljanna wannan kuskure ne la lamma kana al-amal ya'maluhu bi akhirihi wa khatimatihi lam yasbir hatta hadha al-amil ala amalihi bima'na hatta yutimma lahu bal kana fihi afatun kamina wa nuqtatun khuzila biha fi akhir umrihi abinda manzon Allah yake nufi yana ta sallah yana azumi yana zakka ba abin da ya rage sai ya shiga aljanna sai Allah ya tona asirin sa zuciyarsa da take boye da kafirci da munafinci da shirka da zalunci sai Allah ya fito da shi fa yasbiqu alaihi alkitab dama abin da aka rubuta rayuwarka ta munafikai ce ai daga an rubuta zahirin ka ba daidai yake da batini ba domin sai ka dauko wacce riwaya da take sahihu muslim da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ke muttafaqun alai wannan riwaya annabi yace lam yabqa bainahu wa bainaha illa zira wacce kuma annabi yace fima yabdu lin nas ka hada gida biyu a ido a zahiri idanun mutane wannan dan aljanna ne amma a boye fa dan wuta ne saboda tuntuni Allah ya rubuta dan wuta ne kuma zuciyarsa na ɗan wuta ne amma sai rayuwa irin ta munafikai ayyukansa yana nunawa na mutanen kwarai Allah shi samu gani karatun yana da yawa lokaci kuma ya ja mu daka ta haka Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko ciki ba tare da tayi aure ba sannan ta zubar da cikin bayan ya kai wata hudu diya da za a biya wane ne zai karba ai yaron yana da magada ita uwar ai musulunci ya ce uba da ya haifi da ta hanyar zina shine musulunci bai yadda a samu gado tsakanin su da wannan dan ba amma banda uwar ita uwa tana gadon dan da ta haifa ta hanyar zina dan yana gadon ta amma abinda aka ce shine ta zubar da cikin wa zai yi gado to da dan ya girma sai ya mutu wa zai gaje shi shine baka amsar can dan haka kenan akwai magadansa tunda tana da uba tana da uwa tana da yayu tana da kannai su za su yi gado banda ita wannan ko yace diya driver da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutumin mutum sai shi ma ya mutu to sai a lahira Allah ya hukunci tsakaninsa da wancan da ya kashe tunda duk sun mutu ko abinda sayyidina Ali ya faɗa kenan lokacin da Abdurrahman bin Maljam ya soke shi da ya sare shi ya soke shi da takobi yake cewa idan na mutu ku kashe shi in mun haɗu gaban Allah sai mai hukunci in ji dalilin da ya sa ya kashe ni tunda wannan ya kashe wancan duk sun mutu ina hukuncin yana wajen babban alƙali shine Allah tabaraka wa ta'ala game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai tambaye wani malami yace tunda an kai mutumin asibiti bai mutu ba sai daga baya ya mutu kenan ko sai asibiti ya mutu to me ya tambaya ya rubuta tambayan ba amma dai ina fahimtar yana nuna cewa ba take aka mutu ba dama ba a ce sai a take ba aka ce sababi in dai sababin bugewanka ne ya mutu sai ka biya diya da kafara don haka za a jira ko bayan shekara 10 ne ya mutu wannan diya tana kanka da kafara saboda dalilin bugunka ne ya mutu ina hukuncin matan da matan da mazan su ke ba su magun maganganu ko menene magunguna da sunan antibiotic ko blood tonic alhali kuma na zubda ciki ne kafin hakan ya bayyana a gare su su matan to sun yi haram wanda duk ya bada maganin zubda ciki ya yi haram kuma idan cikin ya zuba shi ya zubar yar uwata na taɓa bata taimakon da ta ce cikinta na ciwo na bata har 10,000 daga baya sai ta ce ciki ta cire to ya zan yi Allah bai kama mutum da abin da ya yi a halin rashin sani da kuskure da wanda aka tilasta shi da mantuwa in ji manzon Allah kana da lada ina son a taimaka mini da addu'a Allah ya gafarta mini kurakuraina Allah ya yaye mini cututtukan da ke damuna Allah shi yaye mana baki daya mutumin da ya yi accident da mota sai mota ta kone da fasinja daya shin kafara ya kama shi mai tukin motan ne wato kafara din da kuma diya suna aukuwa ne akan mutumin da ya jawo sababi don haka idan aka samu accident kaman karo akan dubi waye wanda ya jawo karon nan shine wanda diya da kafara suke kansa haka kuma da za a samu mutum yana tafiya da mota sai wani ya shigo gaban sa bai duba hanya ba kawai sai ya faɗo hanya kai da kake da mota kai kokarin controlling ɗinta baka iya baka buge shi ya mutu babu kafara akan ka babu diya shi ake cewa alhada mutane da yawa an yi ta rudar da su an sa suna azumi ba dalili ba kai ka jawo ba kana tafiyar ka akan hanya kana kokarin rike motar ka ka kiyaye lafiyarta wancan kawai sai ya faɗo hanya ajali da ya kawo shi shi ake cewa hadari menene hukuncin mai gida da ya ce matar shi ta zub da ciki wata biyar ya yi haram ina ga duk magana da muke akan zub da ciki mun ce haramu ne ko in ya ce ta zub da cikin wata biyar ya yi haram ko da na wata ɗaya ne mun ce sai dai in akwai dalili dalilin kuma da shari'a ta yadda da shi kamar misali wanda yake da matarsa ya zamanto tana shayar da ɗa sai kuma ta samu juna biyu a irin wannan yanayi to a nan malamai sun halatta ya zub da ciki ɗin idan akwai sharuɗa kamar na farko abinda za a sha ba zai cutar da matan ba sannan akwai amincewar ita matan da ita da shi sun yadda su cire wannan ciki saboda tana da hakki akan cikin kamar yadda shi yake da hakki akan cikin ya zama an samu amincewanta, a samu amincewan shi, sannan cikin bai kai adadin kwanakin da muka yi magana ana busa rai ba. Idan aka kai ga irin wannan hali, babu laifi saboda ya cire ciki din, idan hanyar cirewan kuma bai saba ka'ida ba. Waɗannan abubuwa duka in an lura da su babu laifi a kai. Sannan kuma ana cire ciki saboda ceton ran ita uwa ɗin, kamar yadda muka faɗa a baya. Babu laifi idan mutum ya cire ciki saboda ana shayar da ɗa, kuma an tabbatar wannan ɗa zai cutu idan an ci gaba da kulawa da wannan ciki ba a zo da shi ba. Babu makawa, ita ce dai hanya kaɗai mafita. Bazo fatawa Jannatu Da'ima mujallal na 19 shafin 292. Sai wannan kuma ya ce, ina hukuncin matan da za su haihu sai su yarda, sai su yarda yaron su gudu. Subhanallah, subhanallah, haramu ne. Wai sukan ce da jin kunyan duniya gara kunyan lahira. Kai sun bayyana manufarsu, kuma kai ma bai kamata kai tambayan ba. Wanda ya faɗi haka musulmi ne? Da jin kunyan duniya gwanda menene? Gwanda ta lahira musulmi ne wanda ya faɗi haka? Wanda ya izgili da ayar Allah, wanda ya izgili da wani hukunci na Allah yana kafurta nan take. Matar da ta yi ciki ba tare da aure ba, sannan ta zubar da cikin baya ya kai wata huɗu, diya da za a biya wane ne zai karɓa? Ai mun riga mun yi magana, magadan yaron. Ka tambayi magadan yaron, ba za mu iya cewa ga magadansa ba. Ita matan ta sani, za ta iya faɗa, uban tana da rai, uwar tana da rai, tana da yayu, tana da ƙannai. Wannan shi ke dikimainin masu gadon jinjiri. Direba da ya tunkuɗe ya yi tukin ganganci ya kashe mutum. To shi kenan. Game da azumin wata biyu saboda kashe rai, wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai yaron. Ta karanta? To an gama. Yi salati. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ومن سجل
وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يا إن كنت لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناتيوا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ذكى يان آدم ما سؤالك تكسكرين من زعم الله صلى الله عليه وسلم يتي كوان متنشكين يان آدم yana aikata kuskure. Wa khairul khata'ina tawwabun, mafifici daga cikin mutane masu aikata kuskure shine wanda ya samu kansa cikin waɗanda ke yawaita tuba ga Allah Maɗaukaki. Wannan hadisi babu shakka ya inganta daga manzon Allah. Akwai abubuwa da dama waɗanda muke fahimta game da wannan hadisin na manzon Allah. Da farko dai, hadisin yana nuna mana cewa babu wani ɗan adam da zaka nuna shi da yatsa a wannan duniya wanda zai bugi kirji ya ce bai sabon Allah. Babu wannan mutumin. Kullu bani adam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan ƴan adam kowane mutum daga cikin ƴan adam yana aikata kuskure don haka babu wani mutum da za a ware wanda za a ce shi wannan mutumin baya aikata laifi baya saba ma Allah madaukaki tayiwo kuskuren da yake aikatawa a boye yake tayiwo Allah madaukaki ya bayyana kuskuren sa tayiwo kuskuren da yake yi karami ne tayiwo kuskuren yana da girma a wajen Allah tayiwo zunubin da yake yi yana yin sa ne tsakaninsa da Allah madaukaki babu mamaki kuma a samu haƙoƙi ne na bayin Allah yake takawa amma kowa ka gani akwai kuskure da yake aikatawa wani Allah madaukaki ya koya kuskuren sa wani kuma Allah ya bayyana wani kuskuren ba shi da girma wani kuma kuskuren nasa yana da girma domin ko ya shafi aqida ya shafi tsakaninsa da Allah madaukaki haƙiƙa wannan darasi ne mai girma ga musulmai mu sani mu tabbata mu yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kowane ɗan adam ka gani yana aikata kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa khairul khata'ina tawwabun mafi alhairi cikin masu aikata kuskure su ne waɗanda suke yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na biyu da muke fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta da take tare da ɗan adam kafin ya gama maganarsa sai ya ambaci magani wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa manzon Allah Allah madaukaki ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata baiwa manzon Allah yana da hikima na dunkula magana yana da wuya annabi ya ambaci wata cuta ba tare da ya bayyana maganinta kafin ya karasa maganarsa ba manzon Allah ya ce kowane ɗan adam mai aikata kuskure ne bai yi shiru ba sai ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairi cikin masu aikata kuskure su ne mutanen da suke yawaita tuba ga Allah madaukaki idan kana so ka zamanto cikin mafi daraja daga bayin Allah kana so ka ɗauki siffa ta kamala to sai ka ɗauki wannan siffa da ta bayyana a cikin hadisin manzon Allah yi ƙoƙari ka zan cikin masu yawaita tuba ga Allah madaukaki ka yawaita istighfari tunda manzon Allah ya faɗa kowa yana aikata kuskure ashe kenan har da kai imma kana sane da kuskuren da kake aikatawa ko kuma a samu ka jahilta ala kulli halin akwai buƙatar ka zama yawan istighfari mai yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na uku da muke fahimta cikin wannan hadisin na annabi Muhammad babu wani ɗan adam wanda ya tsira daga wannan maganar ta manzon Allah kullu bani adam kana iya cewa hatta annabawan Allah suna aikata kuskure me yasa saboda annabi Muhammad shi ya faɗa da dai banda annabawa da manzon Allah ya ware su da annabi ya tashi maganar ya ce kullu bani adam duka ƴan adam masu aikata kuskure ne don haka babu wani mutum wanda za a ware a ce baya aikata laifi ga Allah madaukaki baya aikata kuskure kama daga annabawan Allah zuwa ga mabiyansu hatta annabawa suna aikata kuskure inji annabi Muhammad bambancin da ke tsakaninmu da annabawa malamai suka ce su annabawa Allah madaukaki yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya saboda baki ɗaya aikin annabin Allah abin koyi don haka za a same su sun yi kuskure da Bahaushe yake cewa mutum tara ne maganar ta dace da nassin hadisin manzon Allah duk inda mutum ya kai tara ne bai cika goma ba abinda ake nufi shine kowane ɗan adam akwai kuskuren da yake yi ma Allah madaukaki bambancin da ke tsakaninmu da annabawan Allah su annabawa Allah madaukaki bai tabbatar da kuskurensu yana gyara kurakuransu kafin ma su bar duniya domin Allah ya yi umarni ga mabiyansu su yi koyi da halinsu a to ka koma ma alqur'ani waye annabin farko ka ce me shine annabi adam me Allah ya faɗa mana a suratul a'raf جاء في قصة آدم أبي البشر وزوجه عليهما السلام annahuma ba'da an bashara sayyi'a wa waqa'a fil manhiyyi anhu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi farko fa shine annabi Adam. Allah ya bamu labari da shi da matarsa Hawwa sun saba ma Allah madaukaki. Kace mun sun yi kuskure. Da annabi Adam da Hawwa nan take suke cewa rabbana zalamna anfusana, ya Allah mahaliccinmu mun cuci kawunanmu mun yi kuskure. Wa illam taghfir lana, in baka gafarta mana ba, wa tarhamna, in baka yi mana jin kai ba, lanakunanna minal khasirin, lallai hakika za mu kasance cikin masu hasara. A suratul a'raf aya ta 23, ashe annabi Adam annabin Allah shi kansa ya aikata kuskure. Kama ajabatun annabi Adam, dauko annabawa da ake kiran su ulul azmi minar rusuli. Annabi Nuhu alayhi salam huwa awwalu rasulin wa awwalu ulil azmi yatabarra'u ila rabbihi mustaghfiran min dhanbihi fa yaqulu kadhuba suratu Nuh rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minati. Ya Allah kai min gafara, ya Allah ka gafarta mu iyayena wanda ya shiga wurin ibada na, Allah kai masa gafara, mu'mini da mu'mina Allah ka gafarta mana baki daya. Idan ana maganar manyan annabawan Allah, to annabi Nuhu shine mutum na farko da ake kawowa bi ma'ana cikin mursalai. In ka dawo kan annabi Ibrahim, huwa sani ulil azmi minar rusuli wa qalilillahi yabtahilu ila rabbihi. To ba suratu Ibrahim, annabi Ibrahim ke cewa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, ya Allah kai min gafara ni da iyayena, ya Allah ka gafarta wa masu imani ranar da ake tsayawa filin hisabi. A suratul shu'ara aya ta 82 yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin, Allah nan shine wanda nake kwadayin ya gafarta min kurakuraina a ranar hisabi, ranar tashin kiyama, inji annabi Ibrahim. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati, Allah shi nake kwadayi ya gafarta min kurakuraina. Manzon Allah yace kullu bani adama khata'un, kowa daga cikin ƴan adam duk wanda ka gani ne aikata kuskure. Nabi Ibrahim yace to Allah nake fata nake kwadayi ya gafarta min kurakuraina a ranar hisabi. In ka dawo ga annabi Musa alaihi salam, yastaghfiru rabbahu zambahu wa huwa qatlul qibti ma'a annahu hadasa minhu min ghairi qasdin. Annabi Musa ya make wani baki bude nan take wannan mutumin ya shura kiyama, ya buge shi ba da nufin ya kashe shi ba, sai gashi bugun da annabi Musa yama wannan dan taliki nan take ya zama dalilin ajalinsa. Fa yaqulu kama akhbara Allahu anhu fi suratil qasas qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Annabi Musa yake cewa ya Allah na cuci kaina, ka gafarta ni. Faghfara lahu, nan take Allah madaukaki ya masa gafara. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle fa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne. Ka gangaro kan annabi Isa alaihi salam, yaghfurullahu anhu qawluhu bi akhir suratil maida wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Annabi Isa yake cewa ya Allah in kai wa kiristoci gafara, to kai mabuwayi ne mai hikima, amma dai ni ban taba cewa su bauta min ba, ban taba cewa su bauta wa mahaifiyata ba. Bare kuma mu zo kan cikon annabawan Allah, wa imamul mursalin wa khalilullah wa habibuhu, wa imamul mursalina wa khalilullah wa habibuhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawo kan manzon Allah, alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, wanda tuni an gaya mana cewa Allah ya masa gafaran zanubansa na farko da na ƙarshe. Manzon Allah har ya bar duniya duk sa'ilin da yayi ruku'u sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, ina tabbatar da godiya ta gare ka ya Allah, kai min gafara. Manzon Allah yana neman gafaran Allah madaukaki. Idan yayi ruku'u, ka duba sahihul Bukhari da sahihul Muslim, ko majalisi aka kulla da annabi Muhammad, manzon Allah ya zauna da sahabbai an karantar da su, kafin ya tashi wannan majlisi ya khatimu bi qawlihi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, godiya tana gare ka, ina neman gafaranka kuma ya Allah ina tuba gare ka. Hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim. Waɗannan annabawa, ga annabi Nuhu, ga annabi Ibrahim, ga annabi Musa, ga annabi Isa, ga annabi Muhammad, waɗannan annabawa manya daga cikin manzannin Allah suna neman gafaran Allah Maɗaukaki. Wa ghayruhum min ikhwanihim min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in kanu li rabbihim mustaghfirin. Annabi Nuhu zaka tare yana neman gafaran Allah Maɗaukaki, annabi Ibrahim yana neman gafaran Allah Maɗaukaki, annabi Musa alayhi salam yana neman gafaran Allah Maɗaukaki, annabi Isa, annabi Muhammad wa lahu da'ina wa li rahmatihi rajina. Tsawon rayuwarsu suna roƙon Allah Maɗaukaki, tsawon rayuwarsu suna faɗayin su samu rahamar Allah Maɗaukaki. Wa minhu khaifina, sannan suna cike da tsoron Allah. Annabi Muhammad yake cewa ana a'lamukum bi rabbikum, na fi ku sanin Allah mahaliccinku kuma na fi ku tsoronsa. Don haka annabawa sun fi dukkan mutane tsoron Allah Maɗaukaki, shi yasa suka fi mutane yawan bautan Allah. In ka ɗauko maganar annabi Dawuda سورة صاد آية 24 نما ذاك ترى الله يجي فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. النبي سليمان دن النبي داود بعده ينادي ربه مستغفرا طامئا.